ومن روى من كتب وقد عري حفظا أو السماء لما يذكري أو غاب أصل إن يكن التغيير يندر أو أمي أو غرير يضبطها معتمد مشهور وكل هذا جوز الجمهور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kaddara saduwarmu a wannan majalisi mai albarka domin ci gaba da wannan karatu a cikin wannan littafi na Alfiya, Nazmud Durar fi Ilmi al-Athar ta al-Imam Abi Bakr As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kamar kowace shekara mukan yi kokari mu ga mun karanta baitoci da ba za su kasa dari ba, domin kasancewar wannan karatu ba ko yaushe yake samun yin sa ba sai sau ɗaya a shekara, wato sai a cikin irin waɗannan kwanaki masu wucewa da gaggawa. Saboda mukan yi kokari mu taƙaita sharhi saboda ma'ano ba buƙatar kawai ma'anonin baitocin su fito, domin a samu a yi karatu mai ɗan yawa a cikin wani alfiya. Za mu tashi sifatul riwayatul hadith, duk da cewa an ce an karanta wannan a baya, amma dai za mu sake maimaita shi don a haɗe shi da na gabansa. A wannan nau'i sifatul riwayatul hadith shi ne nau'i na 40 daga cikin anwa'u ulumul hadith, gwargwadon yadda Ibn Salah a cikin littafin sa ulumul hadith ya ambace su. Wannan shine nau'i na 40, kuma yana magana ne akan sifar riwayar hadisi. A karatunmu da ya gabata an yi bayanin abin da ya shafi tahammulul hadith, wato yaya mai neman hadisi yake karɓar hadisi daga malaminsa, inda aka yi bayanin hanyoyin karɓar hadisi a gurin malaman hadisi, su ne turuqut tahammul, wanda muka yi bayaninsu a wancan zaman guda 8. To wannan kuma babin zai yi magana ne akan bayan shi wannan ya karɓi hadisin ya zai bayar da shi, yaya zai karantar da shi. Waccan sifatul tahammul, wannan sifatul ada. Sifatul tahammul shi ne yadda zai karanci hadisin a wajen malaminsa, sifatul ada yadda zai karantar da wani, yadda zai isar da abin da ya ce. To don haka wannan nau'in zai yi magana ne akan abubuwan da suke da alaka da isar da hadisin da ya ce, wacce hanya ce ta isar da hadisi take karɓaɓɓiya a gurin malamai, wacce ce ba karɓaɓɓiya ba, wanda duk wannan kamar yadda muke faɗa yana ƙara tabbatar maka da yadda Allah subhanahu wataala ya kinsa wa malaman wannan al'umma domin tsayuwa da kare sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da tace ta da ganin cewa wani gurɓataccen abu bai shiga cikinta ba. Saboda haka aka ɗauki tsauraran matakai wajen karantarta da wajen karantar da ita. Babu wani ilimi da ya samu irin wannan tsauraran matakai sai ilimin hadisi. Shi kuma saboda tasirin da yake da shi a cikin kowane babi na addini. Kowane ilimi na addini yana buƙatar ilimin hadisi. Ilimin hadisi shi ne ilimin tabbatar da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bayanin Al-Qur'ani. Saboda haka kaga tsauraran matakan da za a ɗauka a kansa ya fi kowane ilimi, ya fi matakan da za a ɗauka a kan kowane ilimi. Shi yasa kowane abu aka bi shi daki-daki, bayan an gaya maka ƙa'idojin da ya kamata a kula da su lokacin da ake karantarsa, to hakanan karantar da shi ita ma tana da dokoki da ƙa'idoji. Akwai abin da idan mutum ya yi shi ba za a karɓa ba, akwai abin da za a karɓa, akwai abin da za a yi taka tsantsan a kansa to shine anan yake cewa marrawa min kutubin wa qad'ari hifdhan aw as-sama'a lamma yadhkuri aw ghaba aslun in yakut taghyiru yanduru aw ummi aw ummi law dhariru yadbithu ma mu'tamadun mashhuru fa kullu hadha jawaza al-jumhur wa marrawa min kutubin wa qad'ari hifdhan duk wanda zai yi riwaya riwayar sa daga littafai zai yi riwayar hadisi wato yana san zai yi riwayar hadisi min kutubin daga littafan da suke an rubuta su rubutattun littafai kuma ingantattu waɗanda aka yi muƙabalar su da asu mun yi wannan magana a karatun da ya gabata bayan ɗalibi ya kwafi hadisan da zai ji daga wajen malaminsa to wannan abin da ya kufa dole ne ya nemo asalin littafin malaminsa dan ya gwada abin da ya kufa din ya bitar cewa abin da ya kufa din daidai ne shi ne muqabala ya ga cewa bai tsallake wani abu ba bai kara wani abu ba bai rage wani abu ba wanda ita ce ake muqabala muqabalan nan zai yi tarbi asli shaykhihi ko kuma bi far'in muqabalin bi asli shaykhihi zai dauko zai karbi littafin malaminsa ko kuma ya karbi wani littafin da aka riga aka yi masa muqabala da littafin malaminsa to idan mutum ya zo ruwaya daga littafin da yake rubutacce kuma ingantacce wanda duk yake cika sharuɗan da ake bukata wa qad ari hifdan amma shi mai son ya ruwaya nan bai haddace abin da yake cikin littafin ba littafin gashi nan amma kuma ariya ay khala an hifzihi bai haddace shi ba hadisan ciki bai haddace su ba amma kuma yana da sama'i na wannan hadisi ma'ana da shi aka karanta hadisan littafin a gaban malamin sunan shi ya fito a cikin tibaqus sama wanda mun yi magana akan su kamar certificate ne takarda ce da ake listening yake fitarwa a ƙarshen kowane littafi da bayanan waɗanda suka ji wannan littafin a wurin malamin to sunan shi yana ciki amma kuma bai haddace hadisan da suke cikin littafin ba shine wa qad ari ay ari hifdan ay khala an hifz hadha alkitab ay ahadith hadha alkitab aw as-samaa lamma yadhkuri aw la yadhkuru as-samaa ya ga sunansa a cikin list din waɗanda suka ji wannan littafi a gurin malaminsa amma bai tuna sanda aka ji littafin da shi ba ya ga sunansa a list amma ba zai iya tuna yaushe ne a cikin neman hadisin sa yaushe ne suka zauna gaban malamin nan aka ji karatun da shi ba har da sunansa ya fito a list kaga wannan sura ta biyu kenan sura ta farko bai haddace ba sura ta biyu bai haddace ba sannan kuma sunansa kawai ya gani amma bai iya tuna sanda aka ji karatun da shi aw ghaba aslu ko kuma shi kofi dinsa kofinsa da yake hannunsa wanda da shi ne ya je wannan karatu ghaba ya fita daga hannunsa ko dai wani ya ara sai daga baya ya dawo masa da shi ko kuma wani ya sace masa littafin nasa ko wani abu dai ya faru da littafin nashi ya fita daga hannunsa sai daga baya ya dawo hannunsa to sai yake so ya yi ruwaya daga cikin wannan littafin ya karantar da mutane cewa hadisan nan ya je su daga malamin nan hadisi na ɗaya na biyu na uku har ƙarshe in ya kuni taghyiru yanduru yayin da ya fita din ya je hannun wasu yana ganin da wato yana da wani nutsuwa da cewa ba a samu canje-canje a cikin littafin ba wato da ya fita daga hannunsa ko ta hanyar aro ko ta hanyar sacewa ko ta hanyar bacewa ya kuma dawowa ya dawo hannunsa bayan da ya fita daga hannunsa sannan kuma ya samu nutsuwa a ransa cewa ba a samu canje-canje a ciki ba yana da nutsuwar cewa yadda yake din nan haka ya dawo masa shine in ya ku taghyiru yanduru wato in akwai wato karancin tunanin faruwar canji a cikin littafin nasa aw ummiyun aw dariru ko kuma wani ne wanda yake ummiye ne baya rubutu baya karatu amma ya ji hadisi daga malamin sa gashi kuma a rubuce a hadisi a littafin da aka ji hadisi ga hadisan a gaban sa amma shi ba zai iya karantawa ba saboda ummiye ne baya rubutu baya karatu to sai yake so ya bada waɗannan hadisan shi ma ga wasu duk da dai hadisan nan shi ba zai iya karanta su ba yadda suke a littafin amma kuma ya haddace amma ba zai iya karanta ba saboda ummiye ne ko ya bada ijazar su aw dariru ko kuma makaho ne kaga ba zai iya karanta abin da yake rubuta a cikin littafin ba saboda makanta yadbithu ma mu'tamadun mashhur amma akwai wani da suka yadda da shi shi wannan ummi mara rubutu da karatu da shi wannan makaho akwai wani cikin abokan neman ilimin su da suka yadda da shi abin dogaro ne zai ce eh wannan hadisan kamar yadda suke rubuce a littafin nan haka muka ji su haka suke kuma ba su saba da abin da yake asalin littafin malam ba shine yadbithuma mu'tamadun mashhur da zai tantance wato a samu wani abin dogaro mashhuri da zai tantance musu cewa abin da yake cikin littafin nan shine ruwayar su babu bambanci babu kare-kare babu rage kun ga sura nawa kenan gare mu muna da surar wanda ya ji bai haddace ba sai wanda ya ji ya manta sa yaushe ya ji kaga ta biyu kenan sai wanda a littafin nashi ya bace daga baya dawo hannunsa kuma yake da yakinin ba a samu canji ba sai wanda yake ummi ne baya karatu baya rubutu sai wanda yake darir ne makaho ne baya gani to waɗannan in suka zo za su yi ruwaya daga littafinsu daga wani littafi rubutacce gabansu wanda sun ji shi to shi ne ya ce wa kullu haza jawazal jumhur duk waɗannan aljumhur wato yawancin malaman hadisi sun ce ya halatta su yi su ba da waɗannan hadisan sun halatta musu ba da wannan hadisan a me yasa ya ce jumhur saboda akwai waɗanda suka saba misali a matsala ta farko wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba za ka ba da hadisin da baka haddace shi ba saboda tana yiwuwa a ƙara maka baka sani ba a ƙara maka cikin hadisin da baka sani ba ka ɗauka naka ne saboda ka yana buƙatar ka haddace kamar Imam Malik yana da wannan tsanantawar an tambaye shi ayu khadhu al-ilmi man la yahfazu wa huwa thiqa ana iya karɓar ilimi daga wanda bai haddace karatun ba amma kuma thiqa ne amintacce ne fa qala la Imam Malik ce a'a fa qila in ata bi kutubin fa qala sami'tuha wa huwa thiqa ce to in yazo da littafai hadisi yace wannan littafin ya ji su a gurin malamin sa kuma sannan mutumin nan amintacce ne ba a tuhumar sa da ƙarya ko zuƙale yaya za a karɓa da gojin sa qala la yu'khadhu anhu sai ce a'a akhafu an yuzada fi hadithihi billayl ina tsoron wani yazo ya dan kakkara wasu abubuwa cikin hadisin sa da daddare bai sani ba tunda bai haddace ba zai gane cewa wannan baya cikin haddasa ba saboda haka sai ce bai yadda ba ashhab yake cewa an tambayi Imam Malik game da mutumin da yake mai fahimta ne zai fito da littafin sa sai ya ce hadha sami'tuhu wannan na ji wannan littafin ko hadisan littafin na abu malamina sai malam Malik ya ce la ta'khudh al-hadith ko la ta'khudh illa amman yahfazu hadithahu aw ya'rif ka karɓi hadisi sai ga wanda ya haddace hadisinsa ko ya san hadisansa gaba ɗaya to kaga wannan mazhaba ce ta masu tsanantawa amma jumhurul muhaddisi ba su tsananta haka ba wanda shi ne ra'ayin da shi Suyuti ne yake kararrawa domin yawanci abinda malamai suke cewa abinda ake bukata shi ne al'abin nan al-dhabt ka kiyaye abinda kaji muna da dhabtus sadr muna da dhabtul kitab muna da dhabtus sadr akwai abinda ake kira dhabtus sadr shi ne ka haddace dhabtul kitab shi ne ya zanto kana da abin a rubuce kuma ka kiyaye abin da ka rubuta ba a samu matsala a ciki ba ba a samu ƙara-ƙara ko rage ko shigar da abin da babu a cikinsa ba wannan shi ne dhabtul kitab kuma dabbul kitab yawanci shine galibi malamai suke dogaro da shi galibi mafiya yawan wato marwaita hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suna itimadi ne akan littafan su ba akan haddasu ba hatta mahaddatan ciki suna itimadi ne akan littafan su abinda ake bukata dai ka inganta abinda zaka bayar yanzu to ingantacce ne ba zaka bayar da bagurgurban abinda baka ci ba ko abinda ba naka ba ibnu mahdi yana cewa al-hifz huwa al-itqan abdurrahman ibnu mahdi yana cewa al-hifz huwa al-itqan wato kiyaye abu wannan shine al-hifz din abinda ake nufi kenan muhammad marwan ibnu muhammad al-asadi yana cewa abubuwa guda uku malamin hadisi thalathatu la ghana'a lil muhaddisi anha abubuwa uku duk malamin hadisi ko mai neman hadisi ba zai wadatu ga barin su ba na ɗaya yace al-hifz was-sidq sai wa sihhatu al-kutub al-hifz was-sidq wa sihhatu al-kutub idan to yana haddace abin da yaji yana da yana kuma da ingancin littafan da yake abin yana da gaskiya a cikin lamarin sa sannan kuma littafan sa ingantattu ne سيتي فإن أخطأه الحفظ وكان فيه ما عداه لم يضره فإن أخطأه الحفظ إن هدت تكسك لي مسا وتوزنت بهدت شيبا أما سورا ينا تارد سو يشتونا بزيت تد شيبا وتو أبين دائك بقاتا يزنت ينا دا الحفظ ينا دا الصدق كما صحة الكتب متني أمن تتشيمي غسكيا كما لتفنسا إن قدت للتفيني to wannan ya ishe shi koda bai samu haddace abin da ya inganta ba ibn ma'in yana cewa yan bagiri muhaddisi an yatazai an yatazira bis sidq wa yartadi bil kutub yan bagiri muhaddisi an yatazira bis sidq wa yartadi bil kutub ya kamata ga malamin hadisi ga dalibin hadisi ko mai neman ilimin hadisi ya zanto yayi kwarjalle da gaskiya sannan kuma ya lulluba da littafai wato zanto mai gaskiya ne kuma da littafan sa ingantattu ne wato in aka samu wannan to shikenan an samu babban abin biyan bukata Ali ibn al-Madini kaga babban malamin hadisi ne kuma mahaddaci kusan hadisan sa duk ya haddace amma duk da haka yake cewa qala li sayyidi ahmad la tuhaddith illa min kitab yake cewa mai gidana Ahmad ibn Hanbal ya gaya min cewa kada in ba da hadisi shi da littafi a hannuna kada in ce zan yi gangancin faɗa da ka don lokaci in kana jin wannan gangancin sai ka ji kuma ƙarshe abin da kwakwalwa ta hince ka kamar da ya je Baghdad wani babban malami ne ya je Baghdad yana takama da haddasa aka ba shi mimbari ya zauna zai ba da hadisi an taru hadisin farko da ya ja sai da ya kusa to zai gana abubuwa su ta kare saboda kaga hatta Ahmad ibn Hanbal duk da haddasa baya ba da hadisi sai da littafi a hannunsa to kuma yawancin marubuta abinda marwaita hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim kamar da Hafiz ibn Hajar yake faɗa a lokaci yawancinsu ya'tamiduna ala hifz ala dhabt al-kitab sun dogara ne da littafan su ba da kai ba yawancin su saboda in aka ce sai an haddace to kaga ashe da yawa daga cikin waɗannan za a bar hadisan su to kuma kasancewar al-hifz khawwan ta kwakwalwa tana da ha'inci wani lokaci sai ka dogara da ita sai ta ha'ince ka abinda kake zaton haka daidai ne sai ta gaya maka shi kuma ba daidai ba ne to shi yasa suka ce idan mutum ya kiyaye littafinsa shine dabbul kitab ya kiyaye littafinsa to shikenan zai iya bayar da hadisin koda ko bai haddace shi ba ad-darir suna gudun kamar yanzu ke darir suna gudun kada a zo a ƙara masa wani abu a ciki tunda shi ba gani yake ba saboda in an ɗau littafinsa an yi masa wasa da shi yayin da aka zo ana karanta masa hadisan ciki kuma bai haddace ba to zai zama akwai matsala to shi yasa suka kawo sabani a kansa to amma malamai da yawa sun ce a in dai wanda zai karanta masa hadisa ya zanto sika ne amintacce ne ba zai rika kare-kare ba to shikenan sai a dogara da ruwayarsa kuma da yawa daga cikin malaman hadisi a duk makafi ne irin su Qatada ibn Da'amah as-Sadusi kaga makafo ne irin su Abdul Razzaq as-Sana'ani mai littafin musannaf kaga makafo ne to haka Yazid ibn Harun malamin Imam Ahmad suna nan zaka ga Abu Muawiya ad-Darir Abu Muawiya Muhammad ibn Khazin ad-Darir har ma laqabin ake masa da makawo irin su Imam at-Tirmidhi da karshe shi ma ya makance to kaga a ce in ka makance shikenan hadisin ka ya tafi kaga ai za a yi asara hadisi da yawa daga suka ce abinda kawai za a lura da shi mai karanta masa din ya zama amintacce kai zanto wani wanda zai rika karantawa yana saka abubuwan da babu a ciki kai kuma tunda baka kiyaye ba ka rika zaton cewa haka hadisin naka ne kai ka rawaito shi a haka ka tabbatar masa da shi shi kuma yaje ya yada shi a haka to shine anan ya kawo wannan matsala da kuma maganar da take ita ce mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai ci gaba
wa marrawa min ghairi aslihi bi an yasma'a fiha shaykhu aw yusmi'a lan yujawizuhu wa ra'a ayyubu jawazahu wa fassala al khatib in itma'anna annaha al masmu'u fa in yujizhu yubah al majmu'u
na'am malai ce wa marrawa min ghairi aslihi bi an yasma'a fiha ash-shaykhu aw yusmi'a lan yujawizuhu wa ra'a ayyubu jawazahu wa fassala al-khatibu in itma anna annaha al-masmu'u fa in yujizhu yubahi al-majmu'u to anan yana maganar wanda yake buƙatar zai ruwaci hadisi amma daga nuskar da ba sama'in bai da sama'in ta wato kamar da kuka sani kamar yadda muka faɗa a baya a rika tuna karatun baya mun ce duk wanda zai je hadisi zai kwafa ko kuma group in a group ne kamar yanzu koyar da gaba ɗaya a ce ni a ce hadisi zan bayar kuma ina da ruwaya da sanadi da sauransu to za ku naɗa ɗaya daga cikinku ya ɗauki wato ya karɓi littafin da za ku ji hadisansa daga wajena duk sai ya kwafi ya kwafi iya hadisan da za ku ji ko duka littafin zai kwafi gaba ɗaya sai ya kwafi in kuma wani zaɓa muku wasu hadisai zai daga cikin littafin nawa sai ya zaɓa muku wannan shi suke cewa al-muntakhi akan samu wanda yake zakaƙure a cikin ɗalibai ya san kan hadisi in ya tashi zai zaɓo hadisai da suke masu ma'ana ba zai je kawai ta ɗebo kowane irin hadisi ya ci karo da shi ba ya san hadisan da ya kamata ya zaɓo sannan kuma yana da kyakkyawar rubutu ta yadda in an gama kowa zai iya karɓar wannan kwafi ɗin ya je shi ma ya karanta ko ya yi kwafi ɗin nashi a ciki to kuka samu mutum ɗaya daga cikinku ya kwafi hadisan da za a ji daga wajena to sai a zo a karanta hadisan ina ji inda akwai gyara in gyara in babu gyara in tabbatar da cewa haka yake in an gama jin wannan hadisan daga wannan kwafin nashi duk kun ji gaba ɗaya to kuma sai a kuma karɓar asalin nawa har ila yau sai a kuma yin muƙabala a sake komawa a duba a ga hakan ba a samu kuskure ba to wannan ita ce nuska muƙabala wanda a ƙarshe za a rubuta sunan kowa wanda ya halarci wannan majalisin da aka yi karatun farko har ƙarshe wanda duk a baya can aka koma karatun baya don mu yi wannan bayani to sai zato wannan nuska din ita ce nuskar kowa yana da kwafinta da shi kowa ya kwafa ya yi muƙabala kowa ya kwafa ya yi muƙabala duk kowa ya zato yana da ita bayan ku wasu za su zo su ma su je wannan karatun a gona in littafi ne na rubuta wani ma banda ku kun tafi wasu za su zo tunda malaman hadisi haka suke in wasu sun tafi wasu za su zo wasu sun tafi wasu za su zo wasu ma in sun zo su ma za su yi haka su ma za su samu wani guda ɗaya ya yi kwafi ya zauna a karanta musu to sai kai kofi dinka da kake da shi a group A da suka fara zuwa sai ya zanto ko ya bace ko an kara ba da maka da shi ba ko wani abu da bibi sai ka samu na group B kaga ba nuskar da kake da sama'i ta bace yanzu ɗan group B ne kaje ka karbi nasu abin nan to ya halatta kai ruwaya da wannan ka je ka gaya wa mutane hadisan ciki akan cewa hadisan da kai ka ji ne daga malaminka wato in kuka ga abin za ku ga yadda matakan da ake dauka tsaurara na gudun kada a samu wani abu na gibi ko wani abin da baka ji baka zo ka zira kanka cewa ka ji saboda haka sai ake magana cewa to wannan nuskar da baka da sama'inta kuma da ka karba baka je kai muqabalar ta da wanda kake da sama'i baka je ka nemi wani abokinka na guru eh ba kai muqabalar nuskar da sama'in sa wanda shine asalin sama'in ka amma kuma ita wannan nuskar ai a gurin malamin ka aka jita an jita a gurin malamin ka to ya halatta kai abin nan riwaya ta kuma nuskar da take da sama'in malamin ka ce shi ma malamin ka da ita yi amfani wajen jin hadisin wajen malamin sa amma wuce group B watakila ma shi an dauko nuskar da malamin ka ya ji hadisan wajen malamin sa amma kaga ba dai ita ce taka ba to shi da yace wa marrawa min ghairi asli wanda duk yayi riwaya daga nuskar da ba ta asalin tashi ba ba wacce shi ya ji ba ba wacce ya ji ta a gurin malamin sa ba ba kuma bai kuma yi muqabalar ta da wacce ya ji a gurin malamin sa ba bi an yasma'a fiha ash-shaykh ya zanto shi ash-shaykh wato yasma'a fiha ash-shaykh aw yusmi'a ya zanto shi malamin sa a ita ya ji ko kuma a ita ya jiyar wato ita ya karanta a gun malamin sa kofi din sa ne da ya karanta a gun malamin sa ko kuma ita ya karantar da ita ga group B ba group A ba yasma'a nuskar sa ce da yaji yusmi'a yajiyar amma kuma ba taku bace ta asalin taku to shine suka ce lan yujawizu malamin sun ce bai halatta kai ka yi ruwaya da wannan ba za ka yi ruwaya da wannan ba saboda me saboda suka ce tana yiwa a cikinta akwai hadisan da baka ji su tana yiwa akwai ƙara-ƙaran da babu a takana ka kofi gaje kuma kana faɗar cewa wane ya gaya mana kaza 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 alhali kuma kai ba gaya maka kaga anan kana shiga ƙarya baka sani ba an gane abin da yasa suka ce bai halatta ba gudun kada ya zanto akwai ƙarin wasu hadisai tunda group B da suka zo za su kofi na su tayu an samu ƙari yanzu misali in ka ɗauki muwadda ta Imam Malik ruwaya nawa gare ta kowace ruwaya ka ɗauka group ne suka zo suka ji suka tafi ɗayansu ya fito ya yi ruwayar wannan muna da ruwayar Yahya al-Laysi muna da ruwayar Abu Mus'ab al-Zubairi muna da ruwayar Tariq ibn Ziyad muna da ruwayar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani منا در رواية قتيبة ابن سعيد منا در رواية التنيسي عبد الله ابن أبي يوسف التنيسي منا در رواية يحيى ابن يحيى النيسابوري وعند الإمام مسلم يكي رواية جوجنت رواية تاكي سبعي كاقا غروب غروب كما ذاك سامو أتكن ينظر رواية أبو مصعب أكوي 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 قارن حديثي أليد بابو أتكن رواية يحيى الليثي wanda ita ce muke karantawa ita muka fi sani ita ce Ibn Abdul Barr yayi sharhi a tafhid to tana yiwa ka ci ka dauki ruwayar group B akwai ƙara-ƙaran da babu alaka kuma ka taho kana cewa Malik ya zantar da Malik ya gaya mana Malik kuma Malik bai gaya maka ba kai ba ka cikin wannan riga to a gurin malaman hadisi anan kana di'a'in abin da baka da shi kana ƙaryar abin da baka da shi abinda ba kai aka da kai aka yi ba kuma kana ƙarya kana jingina kanka za ka rika ce akhbarana malik kaza kaza alhali kuma ba kai a ciki to shi yasa suka ce lan yujawizu to sai ce wara ayyub to amma ayyub ibn abi tamimah as-sakhtiyani ra'a jawazahu shi yana ganin babu laifi ya halatta cikin malaman hadisi shi yana ganin tunda duk malamin nan ɗaya ne babu komai amma al-khatib al-khatib al-baghdadi shi ya kawo tafsili shi ne wa fassala al-khatib shi ya kawo wato rarrabewa a cikin hukunci yace inat ma anna annaha al-masmu' idan ya nutsu da cewa wannan da yake cikin wannan kofi na gurbi shine exactly abinda ku kuka ji annahu al-masmu' shine wanda kuka ji to ya halatta fa in yujisu idan kuma ya koma gun malamin ba shine kofi din ba ya dau kofi din gurbi sai ya je gurin malamin sai ya ce ina son kai min ijazar abinda yake cikin littafin na hadisan an san ijaza tana cikin durqu tahammul to in ya je ya ce ayi min ijaza ka bani ijazar wannan shine yubahu al-majmu' to duka ya halatta masa an halatta masa kaga anan sauran zai yi ruwaya su bis sama wanda ko bai ji ba yayi ruwaya su bil ijaza kaga ya samu tahammuli kaga ya fita daga layin makaryata ba za a ce yayi da'awar abin da bai ci ba wanda ya same su ta hanyar sama wadanda kuma bai same su ba ta hanyar sama ya same su ta hanyar ijaza to shine wannan tafsilin da shi al-khatib al-baghdadi yayi tace mas'alar mutumin da zai ji hadisi ya kuma ba da shi ba daga nuskar sa ta asali ba daga nuskar sa ta asali ba suka ce idan ya zanto kawai haka je ya dauki nuskar ba tare da ya muqabalata da tashi ba bai halatta don gudun kada ya je ya ruwaito abinda bai ci ba amma idan ya zanto ya nemi malamin karan kansa ya yi masa ijaza ya ce hadisan da duk cikin wannan littafin na halatta maka na baka izinin karantar da su shikenan ya samu tahammulin su to anan in ya kawo bai ƙarya ba
qala al-musannif rahimahullahu ta'ala man kutubuhu khilafa hifdhihi yajid wa hifdhuhu minha al-kitaba ya'tamid كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقن والجمع أصد كما إذا خالف ذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلافا قد قدقوا فيه فالأكثرون جوزه للعارف
من قطبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقن والجمع أسد كما إذا خالف ذو حفظ تو أنا كما كنت وندا يا هذا تهدي سنسا كما أنا دسو أربوتي على التافنسا أما سي أكسا مسا باني تكان هذا سر التافنسا أبين دي هذا شيء دي كما التافنسا يجب أحكمه an gane to shi ya zai wani zai dauka haddata shi zai dauka ko littafi to shi da ce man kutubahu khilafa hifdhihi yajid ay man yajidu kutubahu khilafa hifdhihi wanda ya ga ya samu haddasa ko kuma littafansa sun saba wa haddasa wa hifdhuhu minha amma fa shi ba ba da ya fara daga littafin ya haddace an gane littafin ya amfani da shi ya haddace da ya zo yana karanta sai ga haddata saba littafin sa to kaga abin anan gwari shi yasa yace alkitaba ya'tamid zai koma ya dogara littafin sa ta zama asalin haddar ai daga littafi ga haddace alqur'ani sai ka zo ka ji haddar ka ta saba wa ya alamuna ne ko yafi aluna to kaga ba ka zo kana cewa to kai ka shiga rikici ba dan me za ka rikici dama a alqur'anin shi ka bude ka haddace to me ne kuma rikici to shi ne yace alkitaba ya'tabit anan zai dogara da littafin sa kaza min ash-shaykh haka nan wanda ya haddace wato littafin sa abinda ya haddace haddasa daga bakin malamin sa amma kuma sai yake shakkar take a shakkar haddar ga littafin sa amma hadisan daga bakin malamin sai haddaci ba daga littafin ba an gane wa shakka sai kuma yazo yake shakka yaya abin yake haka yake ko ba haka yake ba sai suka ce wa ataman hifzan idza aykana to ya dogara nan da haddarsa in yana da tabbaci in yana da tabbaci in wato wannan mai riwaya da haddarsa ta saba wa littafin sa kuma haddan nan ba daga littafin take ba daga bakin malamin sa take to sai ya dogara da haddar an fahimta an gane bambancin wannan sura da waccan waccan daga daman littafin ya haddace amma wannan daga bakin malamin sa ya haddace ga kuma wani abu can ya rubuta da sai yazo ga abin da ya haddace daga bakin malamin sa ya saba littafin sa to sai koma kan haddarsa ba kan littafin ba tunda ba nan ne source din haddarsa ba amma idza aykana in yana da tabbaci cewa haddarsa haka take ba in yana jin haddar kai daman camfani haddar nan ba ta gama zama ba a ya tabbatar ya haddace kamar qul huwallahu ko ji kamar fatiha to sai zo kuma ga wani abu da ya rubuta daban to tunda ba daman daga littafin ya haddace ba to sai dogara da haddar a nan ba da littafin ba to amma sai suka ce wal jam'u asad amma in yazo a da'i yazo karantarwa to ya hada duka haddar da littafin wajen karantarwar ya fade su duka biyu shi ya fi dacewa wato ce hifzi kaza wa fi kitabi kaza shi ni abinda na haddace kaza ne amma na gani a littafi na kaza an gane dan tana yiwa wani daga baya in yazo yayi bincike ya gano na littafin ne ne to kaga bai boye wannan ilimin ba da zai jagora da zai yi wa mai bincike jagora sabani in ya shiru ba za a san akwai wani sabani ba amma in ya ambaci sabanin to ya bude kofa ga wanda zai taho daga baya sai ci a to tunda bari in kara bincike ai hadisin nan ba shi kadai ya ji shi ba suwana 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 in bincika ya ruwaya su take to sai ya samu duk suna goyen baya ɗaya daga cikin abin nan bai kaga ya kara samun yaqini ko dai haddata shi ko littafin da yake abin nan haka zaka samu malamai da yawa sun yi in kana karanta littafin hadisi sai ka ya ce wa fi hifzi kaza wa fi kitabi kaza zaka gani wani a cikin littafin hadisi zaka ga zaka ce to me yasa yake fadar haka wannan duk bayar da amana ce ta ilimi don kada a samu wani tangarda kuma ya bude kofa ga wanda ya zo baya su kara bincike don su kara tabbatar da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu shine ce kama idza khalafa zu hifzi to haka nan hukuncin yake haka hukuncin yake wato na hada abubuwan biyu idan wani mahaddacin irinsa ya saba masa ko shi ya saba ma wani mahaddaci irinsa wato su biyu suka ji hadisin daga malamin shi ga yadda ya haddace amma abokinsa kuma ya haddace sabanin tashi haddar to in ya tashi sai ya faɗi duka biyun sai ya ce ga abinda ni naji na kiyaye amma wani yana cewa kaza sai ya faɗa abinda abokinsa yake faɗa an fahimta dan tana yiwa ya zanto shi abokin nasa ke da gaskiya shi ke kan daidai kaga in ya bayyana zai jawo mai bincike ya iya bincike don ya tabbatar da kowane bangare ne yake da daidai shu'ba a hadisin abdullahi dan mas'ud ya taba yin haka hadisin abdullahi dan mas'ud fi tashahhud yace summa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayarsa hadisin abdullahi dan mas'ud shu'ba yace sai yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace haka za fi hifzi haka yake a haddata wa huwa satidun fi kitab amma a littafi na ban ga wannan ba ni na san na haddace ka amma a littafi na babu wannan abu a rubuce haka nan da yawa daga cikin malamai suka rika yi kamar Yahya ibn Sa'id al-Qattan Abu Qilabah al-Raqashi da sauransu to say that I'm a current of it.
No. فالأكثرون فالأكثرون فالأكثرون
كما إذا خالف
كما إذا خالف ذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف قد قفي فالأكثرون جوزه للعارف
جوزوا للعارف
فالأكثرون جوزوا للعارف ثالثها يجوز بالمرادف وقيل إن أوجب علما الخبر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبد
وقل
أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أبهما
توجي كما إذا خالفه ذو حفظ وفي من يروي بالمعنى خلاف ترقفي تبنان زي ما قلنا أكا الرواية بالمعنى لسابان عندما لميس كي أكنت الرواية بالمعنى كرواية حديثي بعد لفظ السبب الأصل في رواية الحديث شين الرواية لفظه شين أسلي كرواية لفظ حديث kamar yadda kace shi daga malaminka wannan shine al'asr to idan baka kiyaye lafazin ba amma ka kiyaye ma'ana to ya halatta ka rawaito shi da ma'ana baka kiyaye lafazin sa ba amma ka kiyaye ma'anar sa to ya halatta ka kawo hadisi da ma'anar sa ba da lafazin sa ba to wannan shine sabanin da malamai suke yi shine yace wa fi man yarwi bil ma'na khilafun qad qufi ga wanda zai ruwaito da ma'ana to akwai sabani sabanin da kad kufi an yi bincike a kansa ai kad buhisa an bibiye shi an yi bincike a kansa to shi ne zai kawo maka kashe-kashen malamai da ra'ayoyinkansu game da wannan sai ce fal aktharuna jawwazu lil arifi al aktharuna da yawa daga cikin magabata da malaman hadisi da masana fiqhu da usuli jawazu sun halatta hakan wato ruwaya da ma'ana kenan lil arifi amma ga mutumin da yake masanin harshen larabci al arifi bi madlulat al alfaz wanda ya san ma'anonin kalmomin larabci ya san manufofin kalmomin larabci ko wace kalma ya san manufar da ake nufa da ita ya san abin da zai jirkita ma'ana ya san abin da in ya kawo shi ma'ana za ta jirkice za ta canza shi ne wa yuhilul ma'ana abin da zai canza ma'ana to suka ce to wannan duk yake haka masani ne na harshen larabci ya kuma fahimci maqasid na lugar larabci to shi in ya kawo hadisi da ma'ana ya halatta to kaga anan a gurin su mutlaka sawa'un sahabi ne ko tabi'i ne sawa'un hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma hadisin da ba marfu'i ba hadisin maganar sahabi ko maganar tabi'i duk dai wani abu sunan shi ruwaya ya halatta ga wanda ya cika waɗannan sharuɗa ya kawo wannan ruwaya da ma'ana wannan shine ra'ayin al-aktharuna da dama daga cikin malamai daga ciki har al-Abdullah ibn Awf yake cewa kana al-Hasan wa Ibrahim wa Sha'bi ya'tuna bil hadisi ala al-ma'ani Abdullah ibn Awf yake cewa al-Hasan al-Basri da Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai da Amir ibn Shirahil al-Sha'bi yace suna kawo mana hadisi da ma'anonin su wato ba kowane lokaci suke takaita akan lafazin su ba haka ne al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq da Muhammad ibn Sirin duk waɗannan tabi'ai ne da Raja ibn Haywa shi ma tabi'i ne yace yu'iduna al-hadith ala hurufihi masu waɗannan suka tsaya akan harafin hadisi in sun kawo maka shi yau gobe in suka sake maimaita shi zaka ji shi kamar najiya ba sa canzawa sabanin group na farko al-Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai wa Amir al-Sha'bi wannan suna kawo da ma'ana amma Muhammad ibn Sirin da Muhammad ibn al-Qasim ibn Muhammad da Raja ibn Haywa waɗannan su in sun tashi suka maimaita hadisi bisa harufansa ba sa sabawa wannan Tirmidhi ya kawo shi a cikin kitabul ilal nashi haka nan Sufyan ibn Uyayna yake cewa kana Amr ibn Dinar malamin sa kenan kana Amr ibn Dinar yuhaddithu bil hadisi ala al ma'na kana Amr ibn Dinar yuhaddithu bil hadisi ala al ma'na yace Amr ibn Dinar babban malamin sa ne yana kawo mana hadisi bisa ma'ana abin da yasa suke fahimtar da ma'ana ya kawo shi yana lafazin yana sassabawa in yau ya gaya musu gobe su ka sashi ji a wani majalisin za su ji ya canza lafazin haka na Ibrahim ibn Maisara yake cewa wa kana Ibrahim ibn Maisara la yuhaddithu illa ala ma sami amma malamin sa Ibrahim ibn Maisara shi ko baya ba da hadisi sai yadda ya ji shi wani al-kifaya ta khadib al-Baghdadi ya kawo wannan haka nan Waki ibn al-Jarrah ar-Ru'asi yake cewa in lam yakun al-ma'na wasi'an faqad halaka an-nas in dai ba za ka hadisi da ma'ana ba to mutane sun halaka da duk maganganu da wa'azi zuka sai dai a dakata dan bai yiwa saboda in ka tashi ma ka kawo shi da larabcin ai sai ka fassara fassara na ai da ma'ana ce ko wa nabi hausai ba hausai ba saboda haka ma'ana ce zaka kawo to in kuma ka ce sai ka ba za a yi ba sai da lafazi kaga sai dai kai wa'azi da lafazi kuma ka rike sai al-Buhari a hannunka da Muslim shi yasa yace in lam yakun al-ma'na wasi'an faqad halaka an-nas haka nan al-Thawri Sufyan al-Thawri wa huwa man huwa an san girman sa a harkar hadisi yake cewa law aradna an nuhaddithakum bil hadithi kama sami'nahu ma haddathnahu da cewa zamu yi duk hadisi zamu ba ku shi yadda muka ji shi to sai dai mu dakata mu daina ba ku hadisi ma haddathnakum bi harfin wahid harfi ɗaya ba ku ji daga bakin mu ba saboda suna kiyaye ma'anar in sun kiyaye lafazin za su ba shi raɗe shi amma in ya ɓace musu to ma'anar tana ƙwaƙwalwarsu za su faɗe ta to wannan shi ne ƙaulul aktharina daga cikin malaman hadisi ahwalu sahaba yanayin sahabbai yana nuna haka saboda a ƙissa guda ɗaya za a ga sahabbai sun rawaito ƙissa ɗaya amma kowa ya kawo ta da lafazinsa kaga wannan yana nuna cewa sun yarda ana kawo abu da lafazi daban-daban amma ma'ana guda ɗaya ce Imam Shafi yake cewa ai in aka dubi ma yadda Allah ya saukar da Al-Qur'ani ala sab'ati ahruf kamar yadda annabi ce unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf ai dan a sauƙaƙa wa mutane ne yace to kuma in haka yayi wa Al-Qur'ani ya za a ce a hadisi an haramta wannan Qur'ani yana gaba sannan halatta a fassara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga waɗanda ba su jin larabci tun a zamanin sa ma ya nuna halaccin ruwaya da ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takardu zuwa ga waɗanda ba larabawa ba sarakunan ajamawa ya rubuta wa sarkin Kisra ya rubuta wa Hiraqil na Rumawa ya rubuta wa Muqawqis na Kibdawa kuma abin da ya rubuta musu da larabci aka rubuta kuma wanda zai je kaga zai faɗa a fassara wa shi ba sarakin abin da annabi ya ce kaga ai wannan ruwaya ce da ma'ana tunda ma'anar abin aka isar wa da shi mutumin kuma adabi ya ce balligu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ce tabligi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba sai idan an yadda ka isar da yaren da mutane suke ji to kaga duk wannan yana ƙarfafa abinda su waɗannan malamai suka tafi a kansa cewa ya juzu riwayatu bil ma'na amma dai sun kafa sharadi lil arifi ga wanda ya san harshen larabci ba kawai kai ijtihadin ka ba baka san hakikanin harshen larabci ba kana canzawa shikenan abubuwa za su rikice kana canza abin nan kana canza wata kalma in baka san yadda kalmomin zubin kalmomin larabci yake ba sai kuma wata ma'ana ta tsoro daga wannan kalmar kuma daga nan shikenan ka tashi wani hukunci samu wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai nufe shi ba to wannan shine ra'ayin farko ra'ayi na biyu ya nade shi zaka fahince shi daga ra'ayin farko ra'ayi na biyu shine wanda suka ce mutlaqan bai halatta ba an gane ra'ayin farko su ne mafiya yawa kadan an samu kadan wanda suka ce mutlaqan wato in an ce mutlaqan gaba daya ko kana da ilimin larabci ko baka da shi ko hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ruwaya ce ta sahabi ko ta tabi gaba daya shine ra'ayi na biyu ya nade shi domin zaka fahince shi daga na farko tunda yace fal aktharuna to kaga akwai alakallu ne kenan wanda su kuma zaka fahince su daga ambatan na farko to sai kawai yace salisuha saboda shi fahimta ka gane akwai ra'ayi na biyu sai yace salisuha yajuzu bil muradifi ra'ayi na uku sune wanda suka ce yajuzu bil muradifi ya halatta amma ka ta hanyar canza kalma da wata kwatankwacinta kamar misali ka ce kama ko nahaba duk ba na su dai kama nahaba ya tashi ya miƙe sai ya tashi sai ko ya miƙe sai ya tashi ya miƙe duk abu ɗaya irin wannan canji ka canza kala takallama duk ba na su dai kala ya ce takallama yayi magana ya ce yayi magana duk ma'anar su daya to suka ce irin wannan muradifi kalma da kalma kalma da wacce take daidai da ita to ya halatta ka ai irin wannan to kaga anan da suka ce bil muradifi kaga kenan ba za ka canza tarkib ba ba ka canza zubin jumla ba in a ce qama muhammad sai ka ce nahada muhammad amma ba za ka ce muhammadu qama ba zubin jumla ya canza daga fi'ili wa fa'ili ya koma mubtada wa khabar suka ce domin canza tarkibi in ka canza tarkibi wato zubin jumlar maganar to wani abu na iya tsurowa ta nan saboda galibi a zubin jumla aka iya samun canjin ma'ana suka ce kakka canza jumla to wannan su kaga ra'ayinsu kenan ya halatta amma a cikin wani takaitaccen wata takaitacciyar zawiya shine ka kawo kalma muradifi da muradifi ka ce sara ka ce zahaba duk wannan ya halatta amma kada ka kawo jumlar ta zama ka canza ta in kai haka to ka shiga abinda a gurinsu bai halatta ba to kaga juzu fil mufradati kenan duna al murakkabat wa qila in awjaba ilma lil khabar to wannan kuma shi kuma ra'ayi ne na biyar kenan ko na biyar ko
kuma lokaci yayi
lokaci ya yi ko?
Insha'Allah.
Ya salam. To shi kenan za mu tsaya a nan.
Insha'Allah.
Idan muka ji break aka dawo sai mu dora mu karasa ra'ayoyin gaba daya. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.